Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya samun mu a tashar View Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana, 10 na safi a nan Washington DC. Yau Lahadi 17 ga watan Disamba shekarar 2017. Kakanin labaran duniya.
Wasu ƴan ta'adda sun kai hari a wani coci a kasar Pakistan. Jama'a kasar Australia sun ce sun kame wani haifafen dan kasar Korea ta Arewa a matsayin mai leƙen asiri ma Korea ta Arewa. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana sabon kudirin nan na haraji.
To a yau ne shugabannin kasashen kungiyar Raya Tattalin Arzikin Yammacin Afirka ta ECOWAS suka kammala taron su a Abuja, inda
shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga Afirka zuwa Turai.
We should step up dialogue with our European partners in our efforts to jointly.
A jihar Gombin Najeriya kuwa makiyaya ne da manoma suke bikin murnar samun nasarar wata matsaya da aka cimma ta zaman lafiya wacce suka ce ta yi tasiri.
Kowa ya ɗebe amfaninsa cikin natsuwa, duka wannan bana Allah ya kawar da shi, an yi wannan abun lafiya, manoma sun ɗebe amfaninsu.
Muna tafa da ƙarin bayani da kuma maimaicin shirin duniya Amurka, sannan za mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta email, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sare, assalamu alaikum. Wasu mutane uku dauke da bindigoji waɗanda kuma ƴan kunar bakin wake ne sun afka wani cocin da ke da cincirin da mutane da ke gefen kudu maso yammacin birnin Quetta na kasar Pakistan, kuma sun kashe mutane 8. Jami'an gwamnati da likitoci sun ce mata da yara na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su a cocin da ake kira Bethel Memorial Church. Shedun gani da ido sun ce waɗannan maharan sun yi kokarin shiga ainihin babban ɗakin da ke ɗauke da mutane sama da 400, inda masu ibada ke gudanar da ibadar su yau Lahadi, amma ƴan sanda da ke gadin bakin ƙofar suka hana su har ma suka buɗe musu wuta suka kashe ɗaya daga cikin su. Shi kuma na biyun ya tada bom ɗin da ke jikinsa a wajen cocin. ƴan sanda suka ce wannan bom ɗin ya jima wani mai gadi mummunan rauni. Babban jami'in ƴan sanda a lardin Sweta General Mu'azzam Ansari ya faɗa wa manema labarai cewa mutum na uku daga cikin maharan ya tsere zuwa wani gida kusa da cocin lokacin da aka yi musayar wuta da su, ya ce amma ana kokarin ganin an kamo shi. Ansari ya ce da mutanen da za su mutu Allah kadai ya san iyakarsu, ba don ƴan sandan da ke gadin bakin kofar shiga cocin ba da suka yi saurin gane su kuma suka buɗe musu wuta. Quetta dai inda wannan abin ya faru nan ne babban birnin Baluchistan, inda kai harare ya yi kamari cikin ƴan kwanakin nan, sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan danyen aiki. Jami'a a kasar Australia sun ce sun kame wani haifafen dan kasar Korea ta Arewa a matsayin wakilin kasar ta Korea ta Arewa mai leƙen asiri da ke da alaka a tattalin arzikin kasa. A jiya Asabar ne dai jami'an kasar ta Australia suka kame Chan Hang Choi, wanda ya zama dan kasar Australia shekaru dama kuma yake zaune a cikin kasar. Ƴan sandan kasar suka ce da Chan ya yi nasarar aiwatar da mummunar kasuwancinsa da ya niyya yi, wanda ya hada da sayar da makaman kare dangi da ya mallaki na miliyoyin daloli a madadin kasar ta Korea ta Arewa. Kamar yadda babban jami'in ƴan sandan na kasar Australia Neil Gohan ke cewa wannan abu ne da ba su taba gani ba a kasar Australia. Gohan ya ce kuma bincike ya tabbatar musu da cewa Choi yana da alaka da manyan jami'an gwamnatin kasar Korea ta Arewa. Babban jami'in ƴan sandan ya ce ba shakka Choi mutum ne da ke da biyayya a kasar ta Korea ta Arewa, domin ko bincike ya nuna musu cewa akwai wani ra'ayi na manyan kasar ta Korea ta Arewa da yake karewa. Prime Minister Malcolm Turnbull ya ce an yi masa bayanin wannan kamun, ya ce wannan ba karamin magana ba ce. Yanzu haka dai Choi yana fuskantar tuhuma guda 6, biyu daga cikinsu na karkashin abin da ke nasaba da makamin kare dangi ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana sabon kudirin nan na haraji ga kusan kowa da kowa, yana cewa jama'a gaba ɗaya za su amfana da shi da zaran ya zama doka. Yace sai dai yana ganin waɗanda za su fi amfana su ne mutane masu matsakaicin ƙarfi da masu aikin da bai ta kara karya ba, kuma masu samun kuɗin shiga madaidaici. Trump ya yi wannan furucin ne ga manema labarai lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa wurin hutawar shugaban ƙasa da ke Camp David da ke cikin jihar Maryland. Santocin jami'ar Republican da 'yan majalisar wakilai da ke tattaunawa kan wannan ƙuduri sun cimma matsaya a ranar Juma'a. Senator Marco Rubio ya buƙaci a ƙara faɗa ƙudurin da ta yadda zai amfani iyali masu ƙaramin ƙarfi. Yanzu ana iya cewa an cimma matsaya kan wannan ƙudurin bayan senatocin jami'ar Republican sun daidaita tsakaninsu da 'yan majalisar wakilai. Yanzu dai an amince za a jefa ƙuri'a a cikin farkon makon da za a shiga, wanda daga nan ne za a miƙa wa shugaba Donald Trump ya sa hannu domin ya zame doka kafin zuwa nan da bikin Kirsimeti. Sai dai da farko Rubio ya faɗa da yammacin Juma'a ranar Juma'a cewa zai jefa ƙuri'a ne bayan kwana ɗaya kafin nan. Ya ce ba zai jefa ƙuri'a ba har sai an sa ɓangaren da zai haɗa da harajin yara, wanda zai amfani masu ƙaramin ƙarfi kuma zai taimaka wajen renon yara har tasowarsu. Jami'ar shugaban Falastinawa Mahmoud Abbas ta buƙaci a gudanar da zanga-zanga lokacin da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence zai kai ziyara a birnin Kudus. Fata ya bayyana cewa sun buƙaci a gudanar da zanga-zangar nuna ƙyama wurin shiga birnin Kudus da ma tsohon birnin, wanda zai zo daidai da lokacin ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence zai kai a ranar Laraba. Ya ce za su yi hakan ne domin nuna kushinsu ga shawarar da shugaba Trump ya yanke. Shugaba Trump da ya harzuka Falastinawa ne a farkon wannan watan lokacin da ya bayyana cewa Amurka za ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, wanda wannan tamkar wata rikici ce da ta daɗe kwance amma ya nemi ya tada ta. Yanzu haka dai shugabannin Falastinawa sun soke ganawar da aka shirya za su yi da mataimakin shugaban ƙasar na Amurka wato Mike Pence.
Ladan Ibrahim a yawa ke ne karantun wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya shugabannin kasashen kungiyar raya tattalin arzikin yankin yammacin Afirka ta ECOWAS sun kammala taronsa a Abuja, inda aka taɓa batutuwa da suka jibinci tsaro da safarar mutane daga Libya zuwa nahiyar Turai. Daga Abuja ga rahoton da Hassan mai da kaina ya aiko mana.
It is my personal conviction that only
shugaban kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS kenan, kuma shugaban kasar Togo Mr. Faure Gnassingbé Eyadema ke jawabi yayin rufe taron kungiyar da aka yi a nan Abuja, inda ke kira yin aiki tare haɗin kai a matsayin wata hanyar tabbatar da samun nasarar muradun wannan kungiya ta ECOWAS, tare kuma da samar da albarkacin da ya sawaka wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma ingantaccen tsarin demokradiyya mai dorewa. Da farko cikin jawabin maraba, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga Afirka zuwa Turai.
We should step up dialogue with our European partners in our efforts to jointly.
Ya kamata mu magantu da kasashen Turai don shawo kan matsalar safarar mutane daga nan Afirka zuwa Turai din da ta shafe mu gaba daya. Hanyar magance waɗannan matsaloli kuwa su ne wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasashen mu da kuma yaukaka bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa. Ta haka ne kaɗai za mu iya samar da ayyuka da ma sauran kyawawan yanayi da matasan mu zai zamanto ba su da wata hujjar yin irin wannan haramtacciyar balaguro ko ƙaura zuwa Turai mai haɗarin gaske.
We have little or no excuse to embark on the suicidal venture of irregular migration.
Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya nuna gamsuwa bisa yadda tsarin demokradiyya ke kankama a kasashen yammacin Afirka, kazalika ya yi kira na musamman ga jama'ar kasashen Togo da Guinea-Bissau.
May I also appeal to our Togolese brothers and sisters to continue to embrace dialogue.
Bari na kara kira ga ƴan uwa maza da mata a ƙasar Togo da su ci gaba da rungumar hanyar tattaunawa a matsayin wani kokarin sasanta bambance-bambancen siyasar su. Don haka ina fatan ita ma gwamnatin ƙasar za ta bayar da kofa don a fahimci juna sosai. Dangane kuma da ƴar uwarmu ƙasar Gini Bisau, lalle abin damuwa ne ci gaba da ƙiƙiƙar siyasa a waccan ƙasa. A don haka ina roƙon duk masu ruwa da tsaki a ƙasar su girma muradin junansu su yi aiki tare don samun maslahar wannan matsala. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ada kammu a firka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu dan tattune kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai istaghfir kammu dan duba.
To a Najeriya har ila yau kungiyar dillalan man fetur ta IFMAN ta ce za ta dauki mataki akan kamfanin mai na ƙasa NNPC dangane da zargin ƴaƴanta da boye jimillar motoci guda 144 makare da albarkatun man fetur a wasu sassan birnin Kano. Mahmud Ibrahim Kuri na dauki da ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwa da kakakin kamfanin man na ƙasa wato NNPC Mr. Indo Ogumadu ya fitar a daren Juma'ar nan, kamfanin ya ce jami'an sa bisa haɗin gwiwa da jami'an tsaro sun gano motoci guda 144 makare da albarkatun man da wasu ƴan kasuwa suka ɓoye a wasu sassan birnin Kano. Sanarwa ta ce an yi dakon man ne daga sassan kudancin Najeriya domin rarraba shi a sassan birnin Kano da kuma Katsina a wani mataki da kamfanin na NNPC ke ɗauka na kawo ƙarshen ƙarancin mai da ake fuskanta fiye da makonni biyu da suka shuɗe. Sai dai a martaninta ga kamfanin na NNPC, ƙungiyar dillalan man fetur wato IFMAN ta ce babu ƙarshen gaskiya a cikin ƙirarin mahukuntan kamfanin. Alhaji Bashir Dan Malam shine shugaban shiyar Kano na kungiyar.
Nayi magana da director SS na Kano, nayi magana da commissioner of police, su ma ba su da labari. To ina mota 140 sai ya fadi a ina take, ina ya ganta kuma da yaushe a waye? A zo a ga ƴan Najeriya su waye suka yi wannan abu. Kuma NNPC ta gaya mana a ina ta samu wannan labarin. Muna sauraron su, su zo su ba mu labarin. Yaya aka yi wannan abin ya faru? Mu da ƴan Kano ne kuma a cikin garin Kano muke, kuma muna tare da duk jami'an tsaron nan da aka faɗi. Sai dai ba mu sani ba ko aljanu ne kuma aka kawo da daddare. Jami'an tsaro aljanu suka zo suka yi wannan aikin, ba su tuntube mu ba. Mun rubuta musu za mu bi duk inda ake zuwa za mu bi, sai an tabbatar da gaskiyar ina wannan mota 140 din take, saboda duk wanda ya sai a hukunta shi a Najeriya.
Bayyana cewa wannan zance ba su yi bane kuma bai inganta ba. Wani mataki za ku ɗauka? Kasan akwai matakai da doka ta tanada da yawa. Akwai na Allah ya isan ma wanda za ka yi, akwai kuma wanda za ka ɗau mataki na shari'a, akwai wanda kuma za ka rira mutum ido ya san ka sani, kuma akwai wanda za ka bar wa 'yan ƙasa su su yi hukunci da kansu.
A cikin hudun nan da ka zayyana wanda za ku ɗauka?
Allahu alam, sai lokacin ya zo.
Alhaji Bashir Dan Malam kenan shugaban shiyar Kano na kungiyar IFMAN ta dillalan man fetur a Najeriya. Da na tuntuɓi controller ofishin Kano na sashen kula da albarkatun mai da ke ƙarƙashin kamfanin na NNPC, Comrade Buba Bakas, ya ce shi ma ba shi da masaniya game da zargin karkata akalan man a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Duniya mubin ta asan. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta.
To Allah ya kyauta, a ƙaramin hukumar Ako da ke jihar Gombe, manoma ne da makiyaya suka yi wani bikin samun nasarar wata matsaya da aka cimma ta zaman lafiya, wacce ta ba da dama aka yi girbin wannan shekara ba tare da wata tangarɗa ba. Daga Gombe ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
bikin cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a karamar hukumar Akko ya sami halartar shugabannin al'ummomin biyu da kuma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin harkar tafiyar da ayyukan zaman lafiya. Sarakan al'ummar Fulani da na manoman sun yi bayanin irin nasarar zaman lafiyar da aka samu a tsakanin su. Da farko ga sarkin shanun Akko.
Ni sunana Shu'aibu Baffalergo, ni ne sarkin shanun Akko. Lallai wannan dai wani abu ne wanda aka kirkira, shugaban karamar hukuma ne ya kirkira, wanda tunda ake a wannan karamar hukuma dai ba taba samu wani shugaba da ya jajirce wanda ya taimaki manoma da makiyayan kamar yadda ya yi din nan ba. Saboda haka wannan abun kuma ya yi gagarumin nasara. Saboda a wannan shekara tun daga farkon kaka har zuwa yau da babu wani mutumin da aka zo aka cinye masa amfaninsa ko aka nuna masa fin karfi akan nasa amfanin. Babu mutumin da aka cinye ko wakensa ko dawansa ko wani amfaninsa. Kowa ya ɗebe amfaninsa cikin natsuwa. Duka wannan bana Allah ya kawar da shi, an yi wannan abun lafiya, manoma sun ɗebi amfaninsu.
Sunana Alhaji Saidu Garba Umaru, sarkin noman Akko. Ya zama mana abin tarihi a Akko local government wanda bamu taɓa samun lokaci irin wannan lokaci da aka samu aro mai kyau tsakaninmu da ƴan uwanmu makiyaya. Lallai hakika wannan tsari yayi kyau, yayi yadda ake bukata domin manomanmu sun ɗibi amfanin su lafiya ba tare da asarar dukiya ko rayi. Lallai mun ji daɗin wannan daman matsaloli da muke samu na lokaci ne. Idan manomi yayi shukansa yayi komai, akwai lokacin da amfaninsa zai fara nuna. To a wannan lokacin bai da bukatan makiyayi ya zo kusa da amfaninsa sai ya samu dama ya ɗebe.
Shugaban karamar hukumar Akko Alhaji Adamu Bello Jani, wanda shi ne jagoranci kwamitin da ya tabbatar da ayyukan zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya, ya jinjina wa waɗanda suka taimaka a cimma zaman lafiyar.
Na yi godiya matuƙa ƙwarai da gaske muka zo bikin jinjinawa wa shi kwamishinan ƴan sanda da kuma DPOs da muke yin aiki da su a cikin wannan karamar hukuma su huɗu. Na ƙara godewa ƙwarai da gaske sarakunan yankanmu guda uku wanda muke da su a Akko, da Pindiga da Gona, tare da kuma hakimai da digatai na irin haɗin kayi da suka bamu a yayin da muka hoɓasa na ganin cewa za mu yi wa al'umma manoma da kuma makiyaya samun hanya na maslaha a tsakaninsu wanda zai rage irin abin da da kusan yake ya zamanto al'ada. Mun yi nasara a kan wannan aiki tare da haɗin kayan wa'annan shugabanni.
Da bisani ne kuma mawakin ƙasar Tangale Lambala Wali ya washe taron da garaya. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Akko a jihar Gombe, Nigeria.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 17, wato 4 ne yamma kenan da minti 17 a Gombe da Yaounde da N'Djamena da kuma yammai na Jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin na Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan makon zai dubi ne kan irin tasirin da zaben da ƴan jam'iyyar Democrat suka lashe bayan zaben mai gurbin kujerar sanata daga jihar Alabama da aka yi a farkon makon nan a Amurka. Shin yaren jayin da ƴan Republican ke da shi zai kasance a majalisar dattawa? Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Ga dukkan alamu an samu sauyin tafiya bayan zaben mai gurbi da aka yi ranar Talata na sanata a jihar Alabama mai rinjayen ƴan Republican wanda ɗan jam'iyyar Democrat Doug Jones ya lashe. Jones ya doke Roy Moore mai samun goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump. Wannan nasara a cewar wasu masu lura da al'amura za ta bai wa ƴan jam'iyyar Democrat ƙwarin gwiwa cewa za su samu nasara a zaben ƴan majalisa na tsakiyar wa'adi da za a yi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa. Yayin da ƴan jam'iyyar Republican ke ƙoƙarin farfadowa daga wannan mamaya da suka sha. Shi dai Doug Jones ya nuna matuƙar farin cikinsa bayan wannan nasara da ya samu akan abokin hamayyarsa Roy Moore bayan wani yakin neman zabe da aka yi mai zafin gaske. Wannan gangamin yakin zabe namu ya ta'allaka ne akan girmamawa tare da tabbatar da cewa kowa da kowa a wannan jiha ya samu adalci ba tare da an yi la'akari da lambar ungon da ya fito ba. To shi dai Raymo na jam'iyyar Republican ya shafa ma da zargin neman yin lalata da ƴan mata waɗanda shekarun su basu kai ko ina ba, lamarin da ya faru shekaru da dama da suka gabata a lokacin da yake dan shekaru 30. Amma sai dai Mo bai amince da wannan shan kai da yi ba.
An bata mana suna ta hanyar da bata dace ba, an saka mu cikin tsaka mai wuya. Idan za ku iya tunawa, akwai sashi na 40 a littafin Zabura da ke cewa na yi jira cikin haƙuri domin neman yardar Ubangiji, to hakan za mu yi yanzu.
A ranar
Laraba da ta gabata, wato kwana guda bayan zaben, shugaba Donald Trump ya yi waɗannan kalaman.
Na so a ce mu muka ci wannan kujera. Da yawa daga cikin ƴan jam'iyyarmu ta Republican sun ji daban. Wasu sun yi matuƙar murna da abin da ya faru. Amma kuma a matsayina na shugaban wannan jam'iyya, na so a ce mun samu kujerar. Ina so a ce na marawa mutanenmu da ke takara baya.
To shi dai Jones na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben ne saboda tururuwa da ƴan jam'iyyarsa suka yi, musamman ma Amurkawa ƴan asalin Afirka. Shi kuwa Mo ya sha kai ne saboda Republican sun ki fita da kuma rubuce-rubucen da aka yi ta yi a kansa. Shi ma shugaban ƴan jam'iyyar ta Democrat a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya nuna farin cikinsa kamar haka.
So you put all that together, base being energized.
Idan ka haɗa duka yadda al'amuran suka faru, wato yadda aka ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa, musamman matasa da mutanen wajen gari da suka fita suka yi zaɓe, hakan kuma na nufin komai na daidaituwa ga ƴan jam'iyyar Democrat.
Babu shakka wannan nasara ta Doug Jones za ta aike da saƙo na musamman ga dukkanin jam'iyyun biyu kan yadda za a tunkari zaɓen ƴan majalisa na tsakiyar wa'adi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa, a cewar mai fashin baƙi Larry na Jami'ar Virginia.
If I were running Republican campaigns for Senate, for House,
gaskiya zan da matuƙa idan har da a ce zan yi takarar sanata ko dan majalisar wakilai ko gwamna ko kuma majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, domin akwai wata alama ta harafin da dake wulgawa, kuma wannan harafi na da na nufin jam'iyyar Democrat ne.
And it has a giant D on it, D for Democrat.
To yadda hakan kuma ke faruwa, har yanzu shugaba Donald Trump na kici-kici da yadda farin jininsa ke raguwa. Kuma a cewar ƙwararriya Molly Reynolds, shan kai a zaben kujerar sanata zai iya dagulawa ƴan Republican lissafin rinjayen da suke da shi a majalisar.
We see that Republicans, once Jones is seated, will now have.
Da zarar Jones ya shiga majalisa, za mu ga rinjayen ƴan Republican ya koma 51 maimakon 52 a majalisar dattawa, kuma mun sha gani a cikin shekarar nan cewa suna faɗi tashin kula da wannan adadi na 52 wajen mulkar majalisar. Babu haufi ba za su kwashe lafiya ba idan har suka rasa wata ƙarin kujera a cikin waɗannan sanatoci 52.
Those challenges won't get easier when they lose one of those senators.
Ƴan majalisar wakilai da na dattawa sun amince da wani kuduri na ƙarshe kan batun samar da sauyi a fannin dokar harajin ƙasar, wani batu mai muhimmanci da shugaba Trump ya yi wa magoya bayansa alƙawari a lokacin yakin neman zaɓe. Ƴan jam'iyyar ta Republican na sa ran su kammala aiki ne akan wannan kuduri da zai rage kudaden haraji da ake karɓa kafin Doug Jones ya shiga majalisar a wata mai zuwa. Jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. In za madadin Jim Malone da ya haɗa ainihin rahoton da kuma dukkanin waɗanda aka ji murayensu. Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Salamu BOA Hausa. Takunkumin da ECOWAS za ta sanya wa 'yan siyasar kasar Guinea-Bissau da walakin Gora Amia, inji Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa.
A gaskiya mun gaji da tabbacin da ministan man fetur din Najeriya ke bamu akan kawo ƙarshen matsalar karancin man. Lokaci yayi da ya kamata su fito su yi wa al'umma cikakken bayani dangane da wannan matsala. Kasancewar al'umma suna dandana kudin su yayin da ƴan masu gidajen wato masu gidajen mai ke cin karansu babu babbaka daga Mahmud Saliu Kauran namu da Zamfara. Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta kawo gyara a tsarin da ya hana mata musulmi masu karanta lauya shiga da hijabi gurin da za a ba su takardar shaidar zama lauya. Domin hakan ya saba wa koyarwar addinin wasu al'ummar kasar. Sako daga Aminu Adamu Malamadori da Malam Rilwanu Sa'idu Gayeri da Umar Babanyaya a sabon gida da Adamu Habu Umar Inyanga. Sannan sai sakon tukur haraka tsohon garin Rijau jihar Niger Nigeria. Duniya juyi-juyi kowa ya tuna bara bai ji daɗin bana ba. Na fara da wannan karin maganar domin janye tallafin man fetur da shugaba Buhari Najeriya ya yi bai da wani amfani ga talakan ƙasar. Domin gwamnatin ta shuɗe ta shugaba Goodluck ta bar litan man fetur akan naira 89. Amma abin mamaki yau an waye gari gwamnatin ba shugaba Buhari ana saida litan mai akan kuɗi naira 170. Haka shine samun canji. Sai Isa Lawal Gigir da Abubakar Kawu Gigir jihar Yobe a Najeriya. Yau take 17 ga watan 12 shekarar 2017 ranar da shugaba Muhammadu Buhari ya cika shekaru 75 cif a duniya. Muna addu'ar Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana. Sai sakon Muhammad Chindo wanda ya ce wato daga unguwar karofin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya wanda ya ce to gwamnatin Najeriya sai ki saurin dakile wannan shirin shiga yajin aiki da ma'aikatan man fetur za su yi domin a gaskiya talaka ne ke dandana kudarsa. Muna ce babu Buhari muna zagayewa ranar haihuwarsa a wannan rana. Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana mai albarka. In ji Nasiru Kainuwa Hadejiya, Sani Kainuwa Hadejiya da kuma Ishaku Ibrahim Kainuwa Hadejiya. Sannan sai sakon Ahmed Saleh na fada journalist wanda ce salam VOA Hausa. Allah ya sa yunkurin da gwamnatin ƙasa ta Najeriya suke yi na ayyana kashe makudan kudade domin yaki da Boko Haram kulliya ta biya kudin sabulu. Sai sakon Aminu Kano Maida Garko da mutari dan Ma'azu baban Khalifa waɗanda suka ce ina kira ga ƴan uwanmu matasa da mu guji shaye-shayen da ba shi da kyau musamman ma ƙwayar zamani domin kaucewa aikata aikin da na sani. Ko jama'ar jihar Kaduna da gwamnatin jihar ina taya ku munna bisa ga cikar jihar Kaduna shekara 100 da kafuwa. Da fatan Allah Ubangiji ya kara yawan wasu shekaru masu albarka. Wannan sako ya fito ne daga Haruna Muhammad Kaduna shugaban kungiyar muryar jama'a. To sai kuma labari a takeice.
Yan majalisar dokokin kasar Peru sun kaddamar da kudurin tsige shugaban kasar shugaba Petro Pablo Kuczynski akan zargin laifin cin hanci da rashawa. Yan adawa a majalisar su ne suka gabatar da wannan kuduri a ranar Juma'a suna cewa bai da cikakken tarbiyyar gudanar da mulkin kasar. Don haka suna kiransu da ya sauka kan karagar mulki amma ya ƙi madagas da wannan kiran. Sai dai shi kuma a nashi bangaren Kuczynski ya yi alkawarin ba zai sauka ba kuma zai ja daga da masu wannan kiran. Ya faɗa haka ne a cikin jawabin da ya yi ta gidan talabijin na ƙasar inda ya ƙaryata zargin da ake masa. Shugaban ya ce ƙarya ne bai karɓi kowancen hanci ba hannun dala 1800 da ake zargi ya karɓa daga hannun wani ɗan kwangilan ƙasar Brazil. Sai dai shugaban yan adawa Luis Galareta ya ce ba makawa sai an jefa kura a cikin sati da za a shiga domin tantance wannan batu. Wasu mutane uku dauke da bindigogi waɗanda kuma ƴan kunar bakin wake ne sun afka wani coci da ke da cincirin da mutane da ke gefen garin kudu maso yammacin birnin Quetta na ƙasar Pakistan kuma sun kashe mutane 8. Jami'an gwamnati da likitoci sun ce mata da yara na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su a cocin da ake kira Petal Memorial Church. Shirin gan da ido sun ce wannan maharan sun yi kokarin shiga cikin babban ɗakin da ke gudanar da ke da mutane sama da 400 masu gudanar da ibada.
Masu sauraro wannan shine shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya yau Lahadi kenan. Amma idan Allah ya kai mu gobe da safe da misalin ƙarfe 6 na safe a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi za ku ji wata tawaga abokan aikin mu dake da wani sabon shiri. Kafin nan idan ana son a saurari wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya garjawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu a madadin Shila da Ibrahim Ayawa da ya tana gabatarwa da kuma Cibahira Jirene da ya hada mana shirin baki da saka mai da kuka ji, sai injiniyan mu Al Santos Muhammad Lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Da fatan za a mun afuwa saboda mura da nake fama da ita.